Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa shirinmu na yau. Da fata ana cikin koshin lafiya tare da iyali duka, abokan arziki da ‘yan uwa. Don haka a marmatso kusa a kasance cikin masu sauraro. A yau muna yin tarayya ne tare da Pastor Dauda Kanama da kuma uwar gida Anana Wakili a shirin na yau. Fata na shi ne za ka samu albarku. Pastor Audu shi ma yana shirye da guziri domin rayuwa. Ni ne Ishaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa shirin na yau.
Sannunmu masu sauraro, ina fata abinda mun ji makon da ta shige ta canza wayansu ababa wanda da muna yi mara kyau. Makon da ta shige mun ji kan magana mai cewa a bukatun yayanmu na jiki. Yau a wannan mako za mu yi magana ne akan wata kai mai cewa dangantakan iyaye da yayansu. Dangantakan iyaye da yayansu. A kalkashin wannan kai, mun samu karatu cikin Kolosiyawa Sura 3, aya 21. Kolosiyawa Sura 3, aya 21. Yana cewa, ku uba ne kada ku yi ma yayanku cakuna, domin kada ransu ya yi suwu. Wani lokaci iyaye mukan cakune yayanmu, wanda ba daidai ba ne. Ana so mu goye su cikin hanyar da ta dace, mu lallabe su gane cewa mu ne iyayensu. A wani lokaci mukan cakune su har su yi fushi da mu, sai ka ga yara sun wase a gida, wadansu ma sukan bar gidan domin iyayen sun zama musu damuwa. Kowane kankanin abu akan sa kumba gaba daya, kaman su ba masu zunubi ba ne. Bai kamata haka ba. Ya kamata mu nuna musu ababa kamar haka, bari mu yabe su idan sun yi mai kyau. A wadansu gidaje, ko da yayan za su mutu ciki yin aiki, iyaye ba mu iya ce musu mun gode ba. Irin wannan yakan karya kuzarin yayanmu. Ana so idan yaronka ya yi abu mai kyau, ka kira shi a cikin lokacin da ya kamata, ka nuna mishi cewa kai wannan abu da ka yi ya yi kyau. Sukan ji daɗi sosai su yi murna. Shi ya sa idan lokacin da in ya zo ya yi mummunan, in ka kira shi ka gaya mishi, yakan gane, ko kuma in ka gaya mata, takan gane. Amma idan mun zama masu fadin laifin ne kadai, ba ma duban bangaren ayyuka mai kyau wanda su yi, yakan kawo wani tunani na daban a cikinsu. Na biyu, mu taimake yayanmu lokacin da suke bukatan wani abu a wurinmu. Ko da in ba mu da wannan abun, bari mu rarrashe su yayin da za su gane cewa baba ba shi da shi ne, ko kuma mama ba ta da shi ne. Idan mun yi haka nan sun saba da mu, duk lokacin da in ba mu da shi in mun gaya musu, za su yadda da mu. Amma idan a kullum yayanmu sun zo kusa da mu, suna son mu biya bukatunsu sai mu nuna ba mu da shi, alhali muna da shi, ba daidai ba ne a gaban Ubangiji. So bari dukan ababen da za mu yi su san lokacin da muke da shi, su kuma san lokacin da ba mu da shi. Irin wannan yakan sa yayan su yarda da mu, su kuma girma a cikin ikkilisiya a hanyar da ya kamata. Na uku, mu zama masu gafarta ma yayanmu. Akwai wadansu iyaye wanda ba su iya ma yayansu gafara ba. Idan yaro ya yi laifi yau, mai yiwuwa ya kai na duka ka duke shi, sannan kuma in gobe yayi wani laifi na daban, sai ka dauki abun da yayi jiya ka hada da yau ba daidai bane. Mu gafarta mu manta, idan mun yi haka nan su ma za su koyi halin yin gafara da kuma mantuwa idan wani yayi musu laifi. Amma idan mun zama masu sa su a gaba, har ma mukan furta wayansu ababa wanda bai kamata mu fada musu ba, sai kaga wannan kalamun sun bi su, to ba daidai bane. Iyalo yayi kuskure, mu koya yanda ya kamata ya nemi gafara. Idan ya nemi gafara, mu kuma bari mu yafe, mu manta da abun da shine sun yi. In mun yi haka, za su san cewa muna kaunansu. Wadansu yaya sukan bar cikin gidaje domin irin naciya wanda iyaye sukan yi kaman su ma ba sa yin zunubi. Iyaye, mu da Allah ya sa muna sauraron wannan zance, bari mu dauki koyi inda muna kasawa mu sake, domin yayanmu su yarda da mu. Wani lokacin rashin yarda ne yakan sa taurin kai, sai kaga an damu ikkilisiya a taimake mu da addu'a. Alhali kai baka shuka kome cikin yaron nan ba, me yiwuwa ma a waje ne yaje ya samu wadansu shawarwari wajen abokane wanda shine yake rayuwa da shi, kai kuma daga kas haife su shikenan, ba wani shawara, ba wani gafara, kullum sai fada. Ba samun lokaci ka zauna da yayanka su mori cewa kai ne babansu ko ke ce mamansu. Sai mu dauki lokatan duka mu ba ma kayan duniya, mu manta da yayanmu. Bari mu tuna cewa idan Ubangiji ya zo zai tambaye mu, yayan da fana baku menene kun koya musu. Domin wannan, bari wannan makon mu dauki koyi inda muna kasawa, mu gyara domin in Yesu ya zo ya ce mana madalla bayan kirki, mun yi aminci cikin masaloli kaɗan, shi zai shanya mu bisa mai yawa domin mun tarbayar da yayanmu akan hanyar da ya dace. Bari Allah ya sa mana albarka. Bari mu yi addu'a. Mun gode maka ya madaukakin sarki, kai da ka halice mu. Mun gode maka domin ka ba mu yaya. Iblis baya son yayan nan su yi kirki, amma mun gode a wannan mako ka ba mu shawara. Ka yarda dukan waɗanda sun saurare wannan shawara, mu dauki koyi da zai gina mu har ka zo. Wannan shine roƙonmu tare da godiya a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Abokan wasa na suna ta ce mu neme ta ungwada kawai, suka ce mu wawa ne yake jira sai yayi aure. Haka nan afka ba tunanin abin da zai biyo baya. Yau gashi nan ta haihu, da gani har ita ba wanda ya shirya balle ai zancen aure. Ko shekaru na 15 amma gashi ina da ɗa ba haka na so ba.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine AWR/Hausa, AWR/Hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Ya la la tin amma Mu da saduwa a daidai wannan sa'a mai sauraro sa'a da ta dace domin mu saurari kalmar Allah tare sunana pastor Dauda Gauza Kanama daga arewacin Najeriya karatun mu yana samuwa cikin littafin Afisawa sura 4 aya 7 da aya 8 tana cewa amma an ba kowanne mu alheri gwalgwadon baiwar almasihu saboda haka nasi ya ce sa'an da ya hau sama ya bi da rundunar kamamu ya kuma yi wa yan adam baye baye kan magana na ita ce baye baye da hidima na ruhu mai sarki bari mu yi addu'a almasihu yesu mun gode domin kyakkyawar lokaci da ka tana da mu saurari kalmar ka bishe mu cikin ruhu mai sarki albarkaci yesu mai ceto mu amen baiwa baiwa wata kyakkyawar basira ne da Allah ya kan ba mutane domin su kirkiro da wani abu da zai taimake su gudanar da rayuwarsu da kuma hidima sannan idan mu sake duba magana mu ta ce baye baye da hidima na ruhu mai sarki menene hidima irin ayyuka da Allah ya sarawa kowa ya rika yi domin hidima sa'annan baiwa ta ruhu mai sarki da aka fada mana yau muna da rukunin baye baye kashi uku akwai na asali wanda mutum akan haife shi da shi akwai na koyo wanda mutum yakan tashi ya koya wato kamar dinki tuki da kuma sauransu sannan baiwa ta ruhaniya hidima ce da ruhu mai sarki yakan bayar wanda wata kyakkyawar basira ne da Allah yakan baiwa kowanne member a cikin ikkilisiya a kowace tsara don ya iya gudanar da hidima da kyau, da kuma zai kawo cin gaba cikin ikkilisiya da taimakon juna. Korintiyawa ta fari sura 12 aya 4 ta ce mana akwai baiwa iri-iri, amma ruhu ɗaya ne ke bayarwa. Ruhu mai sarki yakan bada wannan baiwa bisa ga yanda ya nufa. Sannan baiwar ta kan tana da iyawa domin hidima na kowane mai bi da kuma gudanar da irin aiki na almasihu kafin ya dawo. Baye-baye na ruhaniyan kaɗan daga ciki bisa ga Korintiyawa ta fari sura 12 yana cewa akwai bangaskiya, akwai kuma warkarwa, akwai annabci, akwai bishara, akwai kwaisuwa, akwai gudanarwa da sauransu in mun ci gaba da karatu. Sannan idan mun duba yanda aka faɗa mana Yesu ya fasara shi yanda za mu gane a cikin Matta sura 25, ya ce wani an bashi baiwa biyar, wani an bashi baiwa biyu, wani kuma an bashi baiwa ɗaya. Wato a cikin wannan baiwan an ba waɗansu da yawa bisa ga yanda ruhu mai sarki ya ga za su iya, sannan na wani bai fi na wani ba. Domin haka ya kai mai sauraro, kana bukata ka san menene baiwarka. Idan ka san baiwarka, za ka gudanar da hidima na Ubangiji wanda ya baka wato baiwar. Sa'annan kuma baye-bayen zuwa ga ikkilisiya ne ba ga mutum ɗaya ba. Baye-bayen nan kuma ba mallakan mutum ba ne shi kadai, balle a ce shi yana iko da shi. Wato ruhu mai sarki ya bamu ne domin mu yi hidima, saboda aka kara wani ya ga baiwan nan na ruhu mai sarki ya ce da shi nashi, ko kuma ya mai da shi abin da shi zai amfani kansa. Korintiyawa ta fari sura 14 aya 1 ya ce mana kowanne ya himmatu ta wurin nacewa na bi na neman kauna, muna kuma nuna kaskanci da kuma saukin kai, muna hankuri da juna cikin kauna. To kaga anan ana ce mana muna da baiwar mu, mun nace da shi domin yin hidima. Idan ka kara amfani da baiwarka, yana sa ikkilisiya ta girma. Ikkilisiya da ba ta girma, ana iya a tambaye mu me yasa ikkilisiya ba ta girma, domin ba mu amfani da baye-bayen mu. Sannan idan mun duba Afisawa sura 4 aya 11 zuwa 13, za a nuna mana cewa an baka baiwan nan domin ka bauta wa sarkaka ne, ka gina jikin ikkilisiya, ka horas da membobi, ka koya ma membobi har sai kowa ya kai ga matsayin kira da Kristi ya kira shi. In ana amfani da baye-bayen daidai, ikkilisiya za ta sami karfi, ikkilisiya za ta samu kariya daga jebun kwaisuwa, ikkilisiya za ta samu nasara, ikkilisiya za ta samu cin gaba, ikkilisiya za ta yi girma har mun ninka so biyu. Wato waɗansu za su sami baye-bayen ta wurinka, sannan kuma za mu horas da waɗansu membobi su ma su zama da baye-baye. Ya kai mai sauraro, kana bukatan ka san baiwanka. Ta yaya ne zan san baiwana? Domin in ka san baiwanka, zai taimake ka ka gina. Korintiyawa ta fara sura 14 ne ya ce mana ka himmatu. Bitrus ta biyu sura 1 aya 10 ya ce kai ka yi kokari ka tabbatar da kira da aka kira ka da shi. Afisawa sura 4 aya 1 zuwa 3 ya ce kiran Allah da yayi maka ne domin ka san baiwarka. Sa'annan idan mun duba Littafi mai sarki kuma misalai sura 1 aya 3 ya ce ka karbi kwaisuwa ta hanyar hikimar almasihu domin ka yi girma. Domin haka mai bi ka san baiwanka, kana bukatan ka san baiwanka domin ci gabar ikkilisiyar. Ga waɗanda suna da alherin baiwan nan, Allah yana bukata ka yi amfani da shi domin ci gaba. Me kake yi da baiwarka? Ka binzine shi ne, koko ka boye shi ne, ko kana jari da shi? Kira na shi ne ka bidi baiwarka domin ka yi hidima da ci gaban ikkilisiyar. Allah bari Allah shi taimake mu. Amin. Mu yi addu'a. Almasihu Yesu, mun gode domin lokaci da ka bamu na saduwa da kai a daidai wannan sa'a, muka samu kwaisuwa mai kyau da ta shafi zancen baye-baye. Ka taimake mu domin mu san baiwar mu, mu yi hidima da shi a hanyar da ya dace. Albarkacin sunanka mai cetonmu. Amin.
Kada ka ba wani laifi saboda kasawarka a cikin rayuwarka. Waɗanda suke marasa zuciya mai kyau su suke ba wa wasu laifi saboda kasawar rayuwarsu. Da yawa za ka ji, a'a, iyayena ne suke da laifi, a'a, wurin da nake zama ne ke da laifi, muhallina ne ke da laifi, a'a, harkar yanayin tattalin arzikin ƙasa shi ne ya hana ni ci gaba a rayuwata. Gwamnati bata ba ni daman in samu in yi nasara a rayuwata ba. A'a, ni ba ni da ilimi, ni fari ne, ni baki ne, ni dogo ne, ni gajere ne, iyaye na sun mutu tun ina yaro, ni maraya ne. A'a, ashe ba muna da wani mawaki mai suna dan Maraya Jos ba? Wannan gashi yayi suna har yayi nasara a cikin rayuwarsa. Wasu mutane da dama sun zo daga yanayin da yafi namu muni, amma duk da haka sun samu sun yi girma a cikin rayuwarsu. Kai mai zai hana ka ka tashi tsaye a yau? Ka kawas da bawa wasu laifi ga abin da ke cikin rayuwarka, musamman wanda ba shi da kyau. Komai ya nawaya a kafadarka akan irin hanyar da za ka yi tafiya a kai, akan nasararka ko kuma rashin nasararka a cikin rayuwa. Ka ɗau mataki a yau, ka ɗauki rayuwarka a cikin hannunka, ka roƙi Allah ya taimake ka, ka ɗau ƙuduri mai kyau, sa'annan ka taka, ka shiga cikin duniya, ka ga yadda duniya za ta zama maka gobe. Kada ka zama mai ba wasu laifi a kan irin abubuwan da ka kasa yi a rayuwarka. To idan kana ta ɓata lokaci kana wannan, ba za ka samu nasaran komi ba. Akwai wasu ƙofofi na rayuwa da ba za a buɗe maka ba idan ba kai ka buɗe su da kanka ba. Akwai wasu hanyoyi da ba za ka samu ba idan ba kai ka ƙirƙiro ko kuma ka ƙaga wannan hanyar domin ka samu ka wuce ba. Saboda haka kada ka zauna kana zuba ido wai kana jiran wani ya yi maka. Abin da ke kashe mutane a yau shi ne mutum sai ka gani ya zauna duk shiri da yake yi a rayuwarsa, yana shiri ne yana tunani da ‘yan uwansa ko da danginsa ko da wasu abokansa a kan cewa su za su zo su yi masa abin da yake buƙata. To kai ma idan ka tashi, kana iya zama wanda wasu za su sa maka ido nan gaba domin su sami taimako daga gare ka. Za ka iya taɓuka abubuwa masu girma, za ka iya yin abin da kai ma za a san da kai. Idan ka zauna, ka dubi rayuwarka, ka daina ba wa wasu laifi. A cikin duniya, akwai dama domin kowa ya zama abin da yake so ya zama. Dukkan waɗanda suka samu suka ci gaba a rayuwarsa, sun kasance da tunani mai kyau, sun kasance da hangar gaba, sun kasance da ƙarfin zuciya, sun kasance da dagewa, sun kasance da haƙuri, sun kasance da naciya, sun kasance da aiki wurjanjan ba dare ba rana domin su samu su yi nasara. Duk ilimin da kaga mutum yake da shi, duk arzikin da kaga mutum yake da shi, duk nasara da kaga mutum yake da shi, hatta girma ma a cikin ruhaniya yakan ɗauki lokaci, yakan ɗauki naciya. Saboda haka kada ka ce na kasa yin kaza ko kuma yin kaza domin wani ne ko ku wannan abun ko ku wancan abun ne suka hana ni. Da yake wasu suna nasara a yau, kai ma za ka iya nasara. Wannan shawarar ta fito ne daga Malam Habu Dawaki.
Mai sauraro, ina fata an samu ƙarfafawa da kuma ginuwa a jiki da kuma tarho a shirinmu na yau. Idan haka ne, sai mu gode wa Ubangiji. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu: Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Zan sake maimaitawa: Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa rubuta mana ta email zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com. Ina godiya zuwa ga duka wanda sun tallafa a cikin shirin kamar shi Pastor Dauda Kanama, mun gode maka. Dan uwa Isuwa Bulus da wakarsa, muna cewa mun gode. Ina kuma godiya zuwa ga uwar gida Anana Wakili da ita ma ta tallafa a filin, muna cewa Ubangiji ya albarkace ki. A madadina da sauran abokan aiki na, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, goma a dogara ga Ubangiji da a sa dangana ga mutum.